أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yawwa musulmi mahalatta wannan masallaci mai albarka da muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma masallacin da ke nan a garin Fanfo akan titin Binnin Cape Road da ke nan jihar Sokoto inda muke ci gaba da gabatar da karatu a kowane dare na wannan wata na Ramadan mai albarka yau muna darin attanin 5 ga watan Ramadan na shekara ta 1447 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan 2 na shekara ta 2026 miladiya. Wannan shine darasi na 5 a cikin tafsirin suratul Baqara, kuma a jiya mun tuki aya ta 234 wanda a yau zamu tashi farkon aya ta 235 inda waɗannan ayoyi da muke karatu in baku manta ba ƴan'uwa musulmi suna karantar da mu mu'amala da zamantakewa tsakanin ma'aurata guda biyu da waɗanda suke nan tare da juna da waɗanda ma suka rabu da juna, to hukunci-hukuncin da ya shafe su ne Allah subhanahu wa ta'ala ke mana bayanin yadda yake son lamura su kasance. A jiya a aya ta 234 Allah don haka a gurguje za mu tashi sai mu ji wato hanin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi akan neman matan da suke a cikin idda musamman ta takaba. To amma kuma kamar yadda muka ambata da yanzu a tafsirin mu na falfa, yana yiwa in kai wasa sai a maka sakiya, ko an kai sake sai a maka sakiya kenan. In baka dan yi wasu abuwa ba to zai zama wani ya riga ka shi kuma sun jinkiri ga alkhairi. An bayyana ko alkhairi ne kake da shi a kai, amma kana nan kana ta hawa aka samu wannan, kaga wata yarinya kana so, kana nan kana tana ki sai dai ka ji wani ya kai. An bayyana ko to irin wannan shi yasa ake son ma a rinka boye magana sai ka aiwatar suwa, don akwai wanda sai dai faɗa abokin nan nashi shi yace mai ka toka bi da wanci yazo ya fara. Amma yana nan shi ko ya ta sauna bai aika shi dai wanga abokin nashi ya saki shawara sai ta yabbi ta kuma yanzu haka ba wani shiri suka yi ba. So kaga irin wannan ba a son haka, kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu rai ana nan ba. To sai Allah ya ce wala junaha alaikum.
Bismillahir rahmanir rahim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.
الله أكبر. Allah ya ce to yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a nemi mace tana takawa, amma kuma ga ka kana sonta kuma yana aiwa, in baka yi wasu isharat ba nan take tana gamawa wani ya riga ka. Sai Allah ya ce to wala junaha alaikum, babu laihi gare ku, fima aghadtum bihi min khitbatin nisa, cikin abin da kuka bijiro da shi na neman auren su, wato abinda kuka dan yi ishara da shi kamar yadda Sheikh Abdullahi ya fassara ay lawhatun, kuka dan yi ishara da nuna cewa kuna fason su, amma ba magana ba, ba aikawa ba, ba yi mata magana ba, ku dan yi ishara. Aw aknantum fi anfusikum, ko kuka boye sun a cikin ranku, kuna nan kun aje so din cikin ranku, to nan ba ku da laihi. to menene khidmatun wato fima aghrattum bihi din gare Allah yace abin da kuka bijiro da shi malaman fiqh sun yi ta karin bayani daga cikin fassarorin da malamai suka yi game da at-ta'arid ibn kasir yace kamar yadda abdullah ibn abbas yace kamar kace inni uridu tazwij kai ni dai ina son yin aure kusa da ita an bayyana go ko kuma sai aka kallo su dabi'una ta sai kace inni uhibbu imra'atan min amriha wa min amriha ya'ridu laha bil qawl bil ma'ruf ina son matan da irin dabi'unta kaza irin kaza an bayyana sai ga musifantawa wasu malamai suka ce daga cewa wanda zai ce gaskiya wance gurguru kina da mutunci fa an bayyana go duk wanda ya samu irin ki gurguru ai ya samu mata da aure ka zaro da irin gafi ma arratu bihi min khidmatin nisa shehu abdullah yace autu hudila ha hadiya ku ka dan bata wata kyauta an bayyana ai akwai hausar da an kai ko dan bajawara ko ba dan baja mine hausa ku ga wace kai ba to irin dai wannan so in kai dan wani ihsani dai da zakai kaga kenan ya halatta a daidai nan gaba kadan kyauta kenan dai ga mana haka inna mal amalu bin niyyat to shine yace wala tunaha alaikum fima aradtum bi da abinda kuka jiro da shi wa nahu zalika dai irin wannan duk dai abinda zaka isharar ta gano kana son ta to shine amma ba ka hito hili ba an gane ko ce ai duk wanda ya same ki a matsayin mata kan ya ci riba ai to kaga ka fara mata ishara kodawa ne ya hito to za ta san kana ciki kai ma yawwa Allah ya ce kuma koko kun ka boye a cikin ranku sun su kun ka boye a cikin ranku to shi ma babu lahi akan domin alimallahu Allah ya san annakum cewa ku satadhkurunahunna za ku rinka ambata su a cikin rayuwarku Allah ya san sai kun rinka ambata su Shehu Abdullahi Gwandu Allah ya ji kansa da rahama yace saboda mi da Allah ya ce annakum satadhkurunahunna ai fi anfusikum ya san sai kun rinka tuna su a cikin rayuwarku kuma ga su ba su ida shi ta takaba ba shine farafa alharaju ankum fi zalika ruha ka sai Allah muku mahita dun kare zan wannan abin da a cikin ranku saboda mi da zaran ka ji kana son mace to ba za ka iya boye abin cikin rayuwarka ba to kare zan yana cutar da ku sai Allah ba ku wata hanya da za ku sassauta wannan ainihin abin yake cewa mi amma walakin sayri la tuwa'iduhunna sirra kada ku musu alƙawali na aure boye ku je ku ila ku tura musu text message ko ku rubuta wasiƙa ku aika musu babu wanda ya sani Allah ce kai haka nan ai da kai haka nan kamar kun bai daki nan illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗa magana mai kyau kaga bayanin farko kenan at-ta'arid bijruwa da wata magana mai kyau ko wala ta'zimu Allah ce kada ku yadda ku yi nuhin uqudatan nikahi kullu wani aure hatta yablugha alkitabu ajala sai wato ajalin da aka diba na takaba ya isa an bayyana ko sai an kare wata hudu nan da kwana 10 shine alkitabu hatta yablugha alkitabu ajala har doka ta cimma makuratta ma'ana akai adadin watannin nan guda hudu da kuma kwana 10 da shari'a ta kayyade to sai wannan lokaci ne kuke da damar ku kullu aure wa'lamu kusani anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum lalle Allah subhanahu wata'ala ya sa abinda a cikin rayuwarku fahdharuhu don haka kuke yayi lamarin Allah wa'lamu kusani anna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne halimun ko mai juriya ne akan abinda kuke aikatawa bai muku ga uquba ba to game da zancen Allah subhanahu wata'ala wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala to wannan ya kunshi mai takaba da kuma wadda aka masaki daya daya har zuwa uku ko kuma wadda aka wa khul'i ko li'ani kun ga su babu komai a cikin su to nan kana da damat ka ainihin bijiro da kalmomin gar an ka ambata kenan ko wadda aka masaki uku kana da maka bijiro domin ba za ta kuma mijinta ba amma wadda aka masaki guda tana cikin idda ita kan bare ita falaisa alai wala junaha alaikum bima aratumi ita ba ta shiga cikin wannan aya ba ana magana ne akan wadda take ta kaba ko kuma wadda mi aka sake ta saki na kul'i ko li'ani kaga babu komai ko kuma saki uku ina fata an fahimci wannan bayani Allah ya hana a kulla aure kamin idda ta cika. To shine nan kamar yadda Ibn Kathir yake cewa ya'ni wala ta'qidu al-uqdata bin nikahi hatta tanqadi al-idda. Kada ku yadda ku kulla auratayya tsakaninku har sai idda ta cika. Ibn Abbas da Mujahid ibn Jabr da Imam Sha'bi da Qatada ibn Da'ama daga ainihin Arabi ibn Anas da Abu Malik da sauran malamai su muqatil su zuhuri suka ce hatta yablughal kitabu ajala ya'ni wala ta'qidu al-uqda bin nikahi hatta tanqadi al-idda yace kuma waqad ajma'a al-ulama'u malamai duka sun hadu ala annahu la yasihhu al-aqdu fil idda ba inganta a kulla aure a cikin idda waqtalafu sun kara ma juna sani fi man tazawwaja mar'atan fi iddatiha ga wanda ya aure mata a cikin idda kila shi bai sani ba amma ita ta sani ai ko kuma sun sani an fahimta ko fa da khala biha hayy dukhuli da ita fa innahu yufarraqu bainahuma za a raba tsakanin su to inda malamai suka ce to wahal taharumu alaihi abadan shin ta haramta gare shi har abada to nan ne jamhur suka ce a'a bata haramta gare shi har abada ba da na ce jamhur suka ce ta haramta ko kuskure ne haka jamhur suka ce annaha la taharumu alaihi bata haramta ba gare shi ka auto da kulun nan take ko yau to bal lahu an yakhtubaha idan qadat iddatuha suka ce a ya halatta in ta cika idda sai ya saki fituwa ya neme ta to kun ga jamhur sun ta akan halacci go amma wa zahaba al-imam malik imam malik ibn anas ya tafi ila annaha taharumu alaihi ala ta'bidi ta haramta gare shi har abada an bayyana go shi yasa nace muku ayyan maliki ga suna aron hannuwa wallahi malat inda ya musu dadi sai ce mu malikawa muke imamu maliki bas ko sai imamu malik ba dun na sha hadi ni har yanzu ban ga wanda ya dabbaka mazhabin malikiya bai akwai ace za ta mutuwa ko kazan gida ne za ta mutuwa ce a batta ta mutu musai don imamu malik ya ce haka nan ko kun taba gani amma ya magana duk ƴan malikiya na aka ci a kasar ga wadannan maluma maluma ne masu tsoron Allah maluma ne wadanda basu kakaba mutane dole sai an bi su ba abin da ya dace da alqur'ani da sunna cikin maganganun su ayi aiki da su duk abin da ya ci karo da qur'ani da sunna aje musu maganganun su kuma suna da fahimta ce gare su fahimta ko inda ci karo da nasi aje ta akai to kun ga yanzu nan ya ka dauki mazhabin imam malik to ta haramta gare shi har abada to Allah subhanahu wataala ya sa mu dace sai Allah subhanahu wataala ya ce la junaha alaikum
La junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida ومتعوهن على الموسع قدروه وعلى المقتر قدروه متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
ابن كثير الله يجزيك انسى رحمه يتي اباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها الله سبحانه وتعالى ya halattar da a sakin mace bayan an kulla aure da ita wa qabla dukhuli biha kamin ayi dukhuli da ita ya halatta domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci akan matan nan da auren ɗiban wuta sai annabi ce a hasse ta koma mijin ta din ga na biyu ya saro da ita sannan za ta koma mana farko to sai sahabbai suka fahimci kamar kenan bai halatta mutun ya saki matarsa ba da ya aura kamin ya dukhuli da ita to sai wannan aya ta sauka tana nuna a ya halatta wancan hukunci daban ne ya halatta sai dai hukuncin wurin idda shi ne kun san ba ta da wata idda da za ta yi yana sakin ta automatic za ta je ta yi aurenta in tana so sai dai ga wani hukunci game da sha'anin da shine Allah yake cewa la junaha alaikum babu laifi akanku in tallaqtumun nisa idan kuka saki mata ma lam tamassuhunna matuƙab ku sadu da su ba aw tafridu lahunna fariida ko kuka farlanta musu sadakin suka ba su kuka ba su sadakin su wa matti'uhunna ainihin to ku ainihin yi musu kyauta ta jin dadi lokacin da kuka sake su din nan an fahimta ko alal musi'i qadruhu wanda adda hali to ya bada gurgurun abinda Allah ya hore mai wa alal muqtiri qadruhu shi ma wanda bai da hali dai iya gurgurun abinda ka iyawa mata'an bil ma'ruf wannan jin dadi ne wanda yake taimakawa ce ihsani ne wanda yake bil ma'ruf da abu wanda yake urfi na al'adar mutane wanda ya dace da shari'a haqqan wannan abin wajibi ne amma alal muhsinin ga masu kyautatawa yana da kyau a lokacin da kuka sake su to ainihin ku ba su na ɗaya da sadakar su shi yana nan sadaqul misli sannan kuma za ku ba su wannan kyauta ta kyautatawa kamar yadda Allah ya kiya ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa idza nakahatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna kamin ku sadu da su aw min qabli an tamassuhunna famalakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha babu wata idda da zasu famatti'uhunna ku ba su kyauta wasarrihunna sarahan jamila ku aini musu kyauta kyauta wanda take ainin kyakkyawa ya tabbata hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri wata mata da ya aure ta to da zai shiga inda take ɗaya daga cikin mata annabi sai suka ce mata ai da ya shigo ki ce a'udhu billahi an fahimta ko to annabi na shigo sai ce a'udhu billahi sai annabi ce yan diga alamun kamar kenan ba ta son auren don haka nan take sai ya hito kawai sai ya sake ta washe gari sai ya sa shine ai ta ji ciwo da ƙarshen rayuwarta da ƙarshe sai aka mata shine ɗaya daga cikin sabai ke ta sai annabi umurce ni yace ku je ku mata kyauta wannan da Allah ya ce mata'i hunna din nan sai aka bata kyauta mai yawa shikenan tayi hasara auren annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allahu akbar anan wannan kyauta tana da fa'ida sosai ilima ta yi dalilin kuma a sake dawowa amma mutane nawa suke wannan ihsani kai inna lillahi na zama gano qur'ani wa shina da wahala aiki ko astaghfirullah to wallahi wallahi in ba ka daure ba ka yi imani eh a ce ga ya sake ta amma kuma ya mata dinki yayi kaza yayi kaza to Allahu akbar to barka da yadda magabata sun haka kasance malamai sun yi bayani akan wani ma daga cikin magabata kamar da Imam Shafi'i ke cewa la a'rifu fil muta'ati qadaran ban san gurgurun abinda adidi a basu ba ga kyauta da Allah ke bayani amma ina ganin dirhami 30 suna yi an fahimta ɗaya daga cikin magabata yana cewa kamar ainihin Imam Sha'bi kenan yana cewa Shuraihu ɗaya daga cikin tabi'ai ya kasance idan ya saki matansa yakan ba su dirhami 500 to dirhami 200 ha shi an nisabi na zakka miliyan nawa miliyan 10 da wani abu ko to miliyan 20 kenan da kusan wani abu inna lillahi to to gari ba gari inna lillahi wa inna ai to kenan sai wata tace a sake ta amma kuma kila wanda a cikin gida ita ko ta haza mu haka ko to kun ga mun tattaro abubuwan guda biyu to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in talaqtumuhunna
wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad farradtum lahunna fariida فَنِصْفُ مَا فَرَّطْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
a Ibn Kasir yace wa hadhihi al-aya wannan aya al-karima mai girma mimma yadullu ala ikhtisas al-mut'ati yana nuna kebanci wannan kyauta bima dallat alayhi al-ayatu al-ula ga abinda aya farko ta yi ishara haythu innama awjaba fi hadhihi al-aya nisfu al-mahri a wannan aya Allah ya wajabta za a bata ainihin rabin sadaki al-mafrudi wanda ainihin aka farlanta za a bata idza talaqa zawju qabla ad-dukhul idan miji ya sadu ya ainihin saki matarsa kamin ya dukhuli da ita fa innahu law kana thamma wajibun akhar da akwai wani wajibi bayan wannan na rabin sadaki min mut'atin na wata mut'a labayyanaha da ainihin Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani la siyama qad qaranaha bima qablaha min ikhtisas al-mut'ati bi tilka al-aya tayyida Allah subhanahu wa ta'ala ya gwamu wannan aya da aya da ta gabace ta wallahu a'lam Allah shi adda sani wa tashtiru sadaq wal halatu hadhihi amrun mujma'un alayhi bayna al-ulama la khilafa bainahum fi dhalik shartan ta cewa bayar da rabin sadaki a cikin wannan aya da Allah yayi bayani to babu sabani tsakanin malamai akan haka fa innahu mata kana qad samma laha sadaqan duk lokacin da aka ce ya ambaci sadakin ta yace za a bata kaza a matsayin sadaki thumma faraqaha qabla dukulihi sannan ya rabu da ita kamin ya dukuli da ita fa innahu yajibu laha nisfu ma samma min as-sadaq to zai bata ainihin rabin sadaki ita wacce aya ta farko kamin yazan ba ambaci sadakin bane don haka za a mata wannan ihsani an bayyana ko bai sadu da ita ba kila ma bai magarin kawai yana tahuwa kamin yazo sai ya sake ta ita kuwa ga aya ta biyu an ambaci ga abin da za a bata na sadaki don haka yanzu rabin sadakin za a bata to shine ainihin Allah yake cewa wa in talaqtumuhunna idan kuka sake su min qabli an tamassuhunna kamin ku sadu da su wa qad faradtu lahunna fariida alhalin kun ayyana abin da za ku ba su a matsayin sadaki to fa nisfu ma faradtum za ku ba su rabin ainihin abin da anka ambata na sadaki illa an ya'funa sai dai in sun yahe su matan sun ce sun yahe don malamai sai fassara guda biyu anan illa an ya'funa su mazan su ce to sun yahe ma bari su bata ɗaya kyauta babu dai amma dai ɗaya daga cikin magabata yake cewa wannan shazi ne abin da ya inganta shi ne su ɗin matan ai annisa kamar da ibnu kasir karanta sai fassara akai yake cewa wato ainihin su ake nuhi illa an ya'funa amma wajaba laha ala zawjiha min an-nisfi wato rabin sadaki nan da anka ce miji ya bata alhalin bai ma sadu da ita ba ya sake ta to sai in sun yahi an fahimta ko illa an ya'funa aw ya'fu alladhi ko biyadihi uqdatun nikah ko kuma wanda a hannunsa ne igi aure take ya yahi shine miji shine zace mafi inganci shi ma wasu kace a waliyinta domin yahi kusa ga ma'ana cewa ko su yahi su da kansu ko kuma alladhi biyadihi uqdatun nikah wane ne alladhi biyadihi uqdatun nikah waliyin tashin ko miji aka ce to ai yanzu ya riga ya aure ta don haka shine alladhi biyadihi uqdatun nikah an fahimta don haka shine ake magana sai in shi ya yahi da ta a tace a bare ta a an fahimta ko kaga kenan sai ta ce to babu lahi sai ta amsa kaga shi uqdatun alladhi biyadihi uqdatun nikah yahi kenan miji kenan shi yasa ma sai da ta kai wani Imam Sayyidina Ali radiyallahu anhu kamar yadda yazo a ainihin wannan isnadi ya tambaye ɗaya daga cikin gayanan yake cewa naji Shuraih yana cewa sa'alani Ali ibn Abi Talib Sayyidina Ali ya tambaye ni man ladhi biyadihi uqdatun nikah ga fahimtar ka wane ne wanda Allah ke nuhi alladhi biyadihi uqdatun nikah wato haka magabata ke kokarin fahimtar ma'anonin alqur'ani wata rana Abdullah ibn Abbas yace kun dai ga Abdullah ibn Abbas ya haddace Qur'ani ya san ma'ana Qur'ani yace amma wata na kusan guda da ƙari ko ko na dauki lokaci mai tsawo ina son in tambaye Sayyidina Umar game da wata aya in ta tuba ila Allah fa qasagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahir yace ina ta dakun ga kuma Umar da kwarjini da haiba an fahimta ina kokarin in samu damar da zan mai tambaya game da su wane ne Allah ke magana matan nan in ta tuba ila Allah yace wata rana muna kan hanya daga Makka zuwa Madina ya zan ni kadai ne daga ni sai shi kuma cikin dare an fahimta ko to sai na samu na tambaye shi shin menene su wane ne Allah ke nuhi in ta tuba ila Allah fa qasabat qulubukuma sai ce Aisha to Hafsa su ne Aisha da Hafsa sai ya bashi dogon hadisin kissar su to kaga wannan yana nuna maka yadda magabata ke kokarin fahimta ayoyi wata aya ba za ka fahimce ta ba sai an maka bayanin me take nuhi to sai Shuraih yace bayan sai na Ali ya tambaye ni wane ne alladhi biyadihi uqdatun nikah domin yakan dauki ma'anonin guda biyu an fahimta ko sai nace mishi huwa waliyul mar'ati shine majibincin ita mace babanta ko wanta ko wani
faqala aliyu sai ali yace la bal huwa zauji miji ake nihi anan illa an yafuna ta farko sai in su matan sun yahi rabin da Allah ce a ba sun kace ai babu komai din da ba wani abu na ba bas a bar shi dai a ce mai eh bari to in aka dauke shi mata mata na da ikon yahiwa aka ce eh ana magana akan ainihin wadda ta mallaki hankalinta ko kuma ya zan koda din gidan su an ka yahi to kamar ita ta yahi din domin an ba ta dama fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a suratul nisa'i cewa tana da damar ta ce cikin sadakin da ta baka abu kaza tana da daman nan an fahimta yanzu koda kun ci abu kai dabba to Allah ya ba ta dama ku ko kuna kokarin ku hayi ku hana to ai ko in kici a bashi kaza ba a sai miki gado da an fahimta wannan kun ga wani ihsani ne na al'ada da sauransu su Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace alqur'ani da ya ba ta dama anan illa an ya afuna aw ya afu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma shi wanda adda ige aure wannan hikima ce ta Allah ya sa ige aure ga hannun miji aka ce inda mace aka ba igiya aure da kila gayi ne sai ta maka saki 100 kuma tai ta kuka amma kai ta kai ga gaban ku kai hankuri duk a wuce wurin a shekaru da yawa da sauransu an fahimta ko to shi yasa Allah yake cewa wa anta afu amma ku yi rangwame ku yahi aqrabu littaqwa shi yafi kusanta ku zuwa ga tsoron Allah to da an ka ce ku yahi dawa ake da mata ake su yahi haƙin nasu koko da maza shi Abdullahi yace duka da su ake kowa an kwadar da shi akan ya yahi kada gura ya ji an ce illa an ya afu ne yace ai mata an ka ce aw ya afu wallazi bi yadi uqatatun daga sai Allah yayi magana gaba yace wa anta afu duk ku yahi ku duka a rasa ma wanda ka amsa an fahimta to shi yafi alkhairi wala tansawul fadla bainakum kada ku manci falalar da ke tsakanin ku kun yi zama da juna kila ma an samu ainihin duk da cewa ai kaga ba kai ga abin gaba saduwa ko to akwai dai falala tsakanin ku an kulla wani zumunci alal aqal to wannan aya tana shiga a cikin komai koran an rabu kada ya zama an rabu da cin mutunci da hitina da sauransu Allah ya ce wala tansawul fadla bainakum kada ku manci falalar da ke tsakanin ku Imam Ad-Dahhak da Imam Qatada suka ce ya'ani la tuhammiluhu bal ista'maluhu bainakum wato ku ainihin kula da wannan kyautata da ke tsakanin ku sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allaha bima ta'maluna basir lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan abinda kuke aikatawa a karkashin walatan sawul fadla bainakum ibnu kasir yace ai kyautatawa dake tsakanin ku kame haka shine soyayya dake tsakanin ku da kaunar juna da haduwar da an kai kada ku mance da ita kenan duk lokacin da sabani hada ka da wani kada ka mance da falalar da a tsakanin ku da irin alkhairan da ya maka can baya da wadanda kan mai ana tuna wannan sai an yi sassauta ainihin lamari yace sayyidina ali Allah ya kara masa idda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace layatiyanna 'ala an-nasi zamanun 'adudun ya'uddu al-mu'minu 'ala ma fi yadayhi wa yansal fadla wani zamani zai zo ma mutane wadanda suke manci alkhairin dake tsakanin su ka mai alkhairi da yawa amma duk ya manta wato ainin sai su manci falalar dake tsakanin su ka gani ko yanzu sai kazan kaga yaro da mai gida canda tare suke amma yanzu kamar sun koma abokan gaba babu shiri annabi ya ce wannan zamani zai zo Allah kuma ya ce wala tansawul fadla bainakum kada ku mance falalar dake tsakanin ku hakanan a ɗaya daga cikin magabata yake cewa Sufyanu ibn Uyayna kenan ra'aytu Auna bin Abdullah fi majlis al-Qurdi fa kana Auna yuhaddithuna wa lihiyatu tarshu min al-buka yace naga Auna dan Abdullah a cikin majlisin al-Qurdi ya kasance yana karantar da mu hadisi sai na lura da gemin sai yana jikewa saboda kukan da yake wa yaqulu yana cewa sahibtul aghniya afa kuntu min aktharihim hamman hina ra'aytuhum ahsanu thiyaban wa atyabu rihan wa ahsanu markaban wa jalastu alfuqara fastarahtu bihim wa qala wala tansawu alfadla bainakum idha ataahu as-sa'il wa laysa indahu shay'un falyad'u lah rahu ibn abi hatib yake cewa na zauna da ainihin mawadata naga irin damuwar da ke ainihin tsakanin su suna su mukarangan suna da bukatoci da yawa cikin rayuwarsu tare da cewa za ka gansu da kyawawan tufafi za ka gane su da kanshi amma suna can su dai ami abinda a cikin rayuwarsu haka nan na zauna da talakawa kai daga nan sai na gane rayuwar gare kawai kar ku manci falalda tsakaninku ma'ana kada ka walakanta talaka don yana talaka kada ka ainihin butulci ga wanda ya maka alkhairi wato yana kan hujja da wannan aya ya kasance idan mabukaci ya zo gurin sa in bai da abin da zai bashi to ya kan masa addu'a yace Allah ya baka ba zai masa bakan magana ba an fahimta ko inna allaha bima ta'maluna basir ay la yakhfa alayhi shay'un min umurikum wa ahwalikum ba abin da ke boyewa ga Allah na ainihin ayyukan da kuke aikatawa da kuma halayenku kuma zai saka kama kowa ga abin da ya aikata sai Allah ce hafizu ala salawati
hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
تو الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى كوكيا يصلوا لي والصلاة الوسطى دكما صلى تسكيا والصلاة الوسطى دسلى مفي لارا والصلاة الوسطى دسلى مفي مهمنشي wassalatul wusta da sallah mafi albarka a cikin salloli wa qumu lillahi ku tsayo ga Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan salloli qanitina kuna masu tawadu'i da kaskantar da kanku da yin shiru kuna masu saurarawa domin bauta ga Allah subhanahu wataala to wannan aya game da zamu zo mu ji akwai abin da malaman balaga suke ce ma zikrul khas ba'da al'am mana a kebance wani abu bayan an ambace shi cikin taro ai ita salatul wusta duk da cewa yanzu shin menene ma salatul wusta din wata sallah ce salatul wusta wato kamar Allah subhanahu wataala ya ce ku kiyaye salloli musamman sallan nan ta tsakiya musamman sallan nan mafi muhimmanci to ashe yanzu assignment na farko mu gano wata sallah ce most important cikin salloli an fahimta ko ibn kasir alaihi rahmatullah yake cewa wa ya'muru ta'ala bil muhafazati ala salawati Allah subhanahu wataala yayi umuni da kiyaye salloli fi awqatiha a lokutan su wa hafiza hududaha ya kuma kokarin a kiyaye kaidodinta wa ada'iha da yin ta fi awqatiha a cikin lokutanta kama sabata fi sahihain kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari da muslim عن ابن مسعود رضي الله عنه ان كربو دغ عبد الله بن مسعود الله يقارا مسا يدا يتي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم نا تنباي مايكين الله تيرا دا امينتي ثبتا اغريش نتي يا رسول الله اي الاعمال افضل شن cikin ayukan ibada duka mihi falala قال الصلاه في وقتها يتي صلى اكل لوكينتا شي هي فلالا قلت ثم اي نتي سنمي قال الجهاد في سبيل الله jihadi kokari wurin yada addinin Allah qultu thumma ai nace annabi sannami qala birrul walidain biyayya ga iyaye qala haddathani bihinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah dan mas'ud yace babu wanda ya fada mini wadan gama gangano sai manzon Allah shi ya fada mini su wala wistazattuhu lazadani inda na nemi ya kara mini wasu da ya kara mini kaga wannan hadisi yana nuna lalle sallah akan lokacin ta kiyaye ta ga kaidodin ta da yadda ya dace a yi ta yana da matukar muhimmanci haka nan ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad ta hanyar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ɗaya daga cikin sahabbai yana cikin wanda suka yi ma Annabi mubaya'a a ainihin sulhu daibiya yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahabbal a'mali ila Allah mafi soyuwa ayyuka a gurin Allah ta'jilus salati li awwali waqtiha shine a gaggauta yin sallah a lokacin ta hadisai da yawa sun zo akan wannan to kenan wannan aya tana nuna mana lalle mu kiyaye sallah mu ba sallah muhimmanci duk abin da muke da zaran lokacin sallah mu aje shi mu je mu yi sallah in aikin gwamnati kake yi dan lokacin sallah yayi ka rufe office din karkai ta zuwa ainihin sallah idan kasuwanci kake yi ka tashi zuwa sallah idan noma kake yi ka tashi zuwa sallah kada ka yadda wani abu na duniya ya shiga tsakaninka da sallah sallah ita ce babban alamar musulmi ta farko an fahimta ko to shi yasa Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli sannan kiyaye su bayan kiyaye su a lokacin su da kuma yin su yadda annabi yayi sallallahu alaihi wasallam yaya zaka yi su yadda annabi yayi su shine ka je makaranta kada ka kalla kawai ka ce ai kaga ana yi dan uwa musulmi ka tambaye kanka tsakaninka da Allah ka taba bada minti 10 minti 30 a koya maka sallah amma yau duk wani abu na duniya mutum bai fara fada mai sai ya ta ya koyi shi amma sallar gada kullun sai kai so biyat ta zan maka jiki in baka yi baka jin dadi shin ka taba za an koya maka ita don haka yana da kyau a ce ka koyi sallah ya ake karatun Fatiha ya ake ruku'i ya ake dagowa daga ruku'i ya ake sujjada shin sujjada gari ni tayi komai ka koya don ka kai invalid ai ina ga orientation aka wa mutane masu zabe a gwada musu duwai don ka su invalid kuma duk shekara amma missa baka kokarin ka ta koyi sallah jam gata da akai ana hiddan mai yara ta orientation wanda akai musu kamin su je zuwa gaido wani ka su yi mi ka su yi mistake jama'a yana da kyau mu ba sallah muhimmanci wallahi in ka shekara 60 kuma da zo a cikin hadisi at-targhib wa at-tarhib na Imam al-Munziri kana sallah amma baka iya ruku'i wallahi babu sallarka baka iya Fatiha babu sallarka don haka jama'a mu koyi sallah sallah saboda muhimmancin ta sama an ka tayi da annabi sallallahu alaihi wasallam an ka bashi ita an ka aika jibril ya koya mai ita ba a bashi daya yadda ya kaso ba sannan shi da kai ne ya hawo minbari yayi sallah sahabbai na kallo saboda minbarin annabi matakala uku ne suna gani ne kuma daidai su yake yayi ruku'i ya dago daga ruku'i ya sauko ƙasa yayi sujjada yace nayi sallah don ku gani ku koyar da waɗanda a bayan ku yace sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kun ga nayi jama'a mu ba mu rayu da annabi ba ya za a yi mu ga yadda yi sahabban nan waɗannan da sun karawato mana Qur'anin gairu maka karantawa sun karawato mana hadisai ne abubuwan da in ka ji an ce wata rana annabi ya yi kaza sahabban nan na faɗa muna in ka ji an ce annabi ya ce kaza suna na faɗa muna duk ba mu san annabi sai ta hanyar su don haka su sun karawato mana sallar nan tashi tana nan rubuce yadda ka ji suna ne ya iso ga kunnin ka san suna ne Muhammad to haka sallar nan ta iso gare ka don haka yanzu hujja ta rage gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kana hariha na bakku bisa ga haske fayau kamar hasken rana ba mai karkacewa sai batacce ko halakake don haka lalle dan uwa musulmi ka karanta sifatu salatin nabi ta Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rahama babu littafi wanda yayi bayanin sallar annabi kwata hilla kamar yadda ya ambace ta minat takbiri ila taslimi ka annaka taraha yace daga kabbara har zuwa sallamewa kamar kana ganin ta kuma cikin hikima ta Allah shi da kai ne shi Albani sai da demonstration domin daga cikin methodologies wato method of teaching akwai demonstration a gwada maka yana ma daga cikin wato method mafi karfi ta hanyar karantawa shine ayi demonstration kana kallo ayi kaza akwai discussion method akwai demonstration akwai ga sunan dai to demonstration ana so ne ga sallah akwai ayi muku bayani haka sahabbai suka kasance suna zuwa kauyuka garuruwa daban-daban sai kaji sahabi ya ce nazo in muku sallah duk da cewa ba lokaci bane na sallah amma nayi domin ku ga yadda annabi ke sallah kaka dan uwa musulmi ka iya sallah daga cikin ma'ana hadiru ala salawati kenan kiyaye sallah bayan ka kiyaye ta akan lokacin ta kuma ka iya ta yadda annabi ya ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sannan sai mu dawo ga wassalatul wusta da kuma sallar tsakiya to wannan an samu maganganu da yawa na magabata Imam Malik yana da fahimtar sallar asuba ce sallar asuba ita ce ba rana ba kuma ba dare ba an fahimta ko wasu ka ce ma magariba haka dai zaka ta samun maganganu anan Ahmad Shakir babban malamin hadisi na wannan zamani kamin zuwan Albani wanda yayi aiki akan Al-Musnad na Imam Ahmad yace atala at-Tabari al-qawla wal riwayata fi tafsiri wa fi tafsiri Imam at-Tabari wato imamul mufassirin Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari wanda shine farko wanda ya fara rubuta littafin tafsiri duk wani wanda yazo baya ne fa huwa lahu iyal sai dai ya ci albarkacin Ibn Jarir ba wanda zai rubuta tafsiri face ya ɗebo ya hakaito ya dosano daga Ibn Jarir al-Tabari to a cikin tafsirin sa ya kawo maganganun magabata ku saurara ku ji bima lam najidhu mustaw'iban inda ghairihi Ahmad Shakir yace mun bincika ba mu samu wani malami da ya tattaro maganganun nan ba iri ne la ilaha illallah kamar yadda je muna magana da malam Muhammad malamin mu wanda kenan tafsira jirga muna magana malam Kabiru Maru yace malam kabiru mar iko Allah ne shi ya san hido ya zo ha inda yake daura yace shi eh zai ce maka mas'ala kaza hadisi guda gare ta mas'ala kaza ba ta da hadisi ko guda mas'ala kaza hadisi uku gare ta kari ba gari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mas'ala kaza na rubuta littafi akan ta yana can waje abuwa ga sunan malam Allah ya kara mishi lafiya malam kabiru mar hakika Allah da sunan malam mu na sunna Allah ya mai baiwa gehin hadisi to ibnu jarir shi da ya tashi kawo maganganu sai da ya kawo magana 113 tsakanin hadisi mauqufi da marfu'i da maganganun magabata akan wata sallah ce as-salatul usta ka je da ilimi yake ba kawai ka zo ka yanke hukunci ka ce mutane kaza ba don da littafi magana ta to cikin iziya ba a babu nan za ku tabbata amma inda ko a maganganu buɗe kwakwalwar mutane akai ilimi yawa gare da fadi a bar azurfa bincike wani dun maktaba ta wuce littafi 7 ba ko 10 na addini ko riya ta kaice mutane akan fahimta da yi duda da binciken ga da aka yi sama online bai yi Allah ya samu gani don haka ibnu jarir ya Ahmad Shakir yace ya kawo magana kusan 113 na magabata wanga yace ita ce kaza yace wa qadistaufaina takharijaha hunaka walhamdulillah yace alhamdulillah yayi gyara akan ibnu tafsir ibnu jarir yace to mun yi bayani gurguru a mujalladi na biyu shafi na 168 sun marajjah al qawlu sahih sannan muka rinja yadda zance shine annaha salatul asr cewa sallar asr kuma wannan shi ya tabbata cikin bukhari qarara salatul asr ita ce mafifice salloli duka an fahimta ko a tana da falaloli da yawa sallar asr akwai hadisi ma da ya tabbata a cikin muwatta Imam Malik yace man fatahu salatul asri duk wanda sallar asr ta kuce mai bayyata ba cikin lokaci ba a ce sai cikin jami'i ba cikin lokacin ta to ka annama wutira ahluhu wa maluhu wato misalin shine a ce dukiya ta gaba ɗaya ta halaka an yayi mai kuɗi account gaba ɗaya ya zama empty pocket empty account an fahimta sannan duk abin da aka gare ya kone yayi hasara kuma iyali ne duk ya rasa su shi an misalin hasarar da wanda ya rasa sallar asr to ina ga wanda bai yinta a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya rasa sallar asr faqad habita amalu aiki ne ya bace gaba ɗaya wanda yi kuma duka sun inganta a wani hadisi annabi yace man sallal baradaini dakhala aljanna wanda ya sallaci sanyi biyu sanyin safiya da asuba da kuma sanyin maritinar asr dakhala aljanna dan aljanna sallar asr kamar sallar asuba ce lokacin ne mala'iku ke exchanging duty mala'ikun da za su yi aiki da dare suna saukowa da asr su amshi aiki na sahi su koma don haka sallar asr sallah ce mai matukar muhimmanci ya tabbata a cikin bukhari yaqin ahzab sayyidina umar radiyallahu anhu kafirai sun kewaye sahabbai ba samu su kai sallar asr ba har kusan magariba ta kusa faduwa umar yace ya zage quraishai kafirai yace sun hana mu sallar asr annabi ce ni ma har yanzu ban yi ta ba shagaluna anis salatul wusta salatul asri kaga annabi ya fassara qarara kaga duk wani malami da zai ce sallah kaza ce sai ya ce a bai samu wannan nasi ba shi yasa ya fadi inda ya samu wannan nasi da annabi ya fada qarara da bai fada haka sun yadda annabi ambata ba don haka sallar asr ita ce salatul wusta hafizu ala salawati was salatul wusta to nan kamar da aka ambata zikrul khas ba'd al am qur'ani yakan yi haka nan dabi'un mu ma da maganganun mu ne da kullun kakan ambata haka nan saboda girman wani abu misali sai ga ce kai wallahi mutane sun zo rinna har da wace ya mana local game ya zo rinna ah to shi ba mutunna ba mutunna amma wai saboda muhimmanci ne shi an ka ambace shi daban bayan ambace shi cikin mutane akwai misalin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa Laylatul Qadr khairun min alf shahr sai ce mi tanazzalul malaikatu
war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr
wani yace kul man kana aduwwan lillahi wa jibrila
kul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwan lil kafirin
anan allah subhanahu wa ta'ala yace lailatul qadri to mala'iku na sassaukowa sai ce hadda ruhu mai tsalki shine jibrilu ai kaga jibrilu minal mala'ika jibrilu na cikin mala'iku amma an ka ce hadda shi don a nuna shi wani daban nan an bayyana ko sanannan da Allah ya ce kul man kana aduwan lillahi wa malaikati, duk wanda ammakin Allah da malaiku ne, sai ce wa jibril wa mikala, da kuma jibril da mikail, duk an nuna muhimmancin su. Dan anka ce duk anka buge su malaiku, ka baka sanewa a jibril, to haka aka ce mutane sun to amma hadda wani, to ya nuna lalle wani nan na daban nan, kuma taurin yayi armashi. To shi yasa nan bayan an ce ku kiyaye sallolin farilla gaba ɗaya da aka faranta muku, sai aka ce musamman hadda ku kiyaye sallan nan ta tsakiya, ita ce sallar asr. Allah ya ce fa in khiftum, idan kuna cikin halin tsoro, farijalan, ku yi ta kuna saman kafafunku, auru ku banan ko saman abin hawa, fa idza amintum, amma idan kuka samu aminci, fadhkurullaha, to ku ambaci Allah, ku yi ibada, kama allamakum, kamar yadda Allah ya sanar da ku, ma lam takunu ta'lamuna, abinda da ba ku sani ba. Kaga kene ya nuna in ana cikin halin tsoro, duk da cewa ana cikin halin tsoro, to fa sallah bai halatta a kashe ta ba, lalle sai ta gurgurun iyawarku. Akwai lokacin da za ku yi jam'i, kamar yadda tabbata a sallar tsoro, za mu zo mu ji ina ga can gaba insha Allah. Wasu malamai suka ce hikima, muna tsaka da bayani akan aure saki, kawai sai an ka surko da wannan hafizu ala salawati. Menene hikimar da yasa Allah ya ambaci wannan? Kuma ayat da za mu cimma gaba, za mu ji kai tsaye, kuma Allah ya koma yana bayani akan mi, akan ainihin sha'anin mata. Wai suka ce wato wai mata lamarin su na iya sa wani baka shagala daga sallah. Yanzu suka ta zama kai to kare wannan yasa kamance da sallah, shi yasa aka gawo ya tsakiya. An bayin da ko Allah ya zama mu gani. Wani malami ke cewa ai aka ga sa baka kai ka sai ka dauke hijabi takila ka sa kai ta waje. To kaga wai shine hikima, in ba shi akwai hikima ko? Akwai ana tsakiyar bayani wallazi ne wala junaha alaikum bima aratum bihi, sai an ka dauko bayanin kawai. Shi yasa waɗanda suka yi aure Allah ya ƙara gyara musu matan su, wanda ba su yi ba Allah ya kyautata musu matan su, za su almar'atu saliha. Wallahi maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallama haƙƙance. Akwai wani ana bin labari wani soja, sai da ce wai hadda soja dibo, soja kuka yake ya zauna yana ta tarka kuka, Allah ya jarabce shi ya aure wata ƴan bariki, in faɗa ma ana bin labari. Wallahi sai da ya zo na kuka, sai zai hita aiki, sai ta ɓoye bindiga. Kun kosan bindiga matsalata, ta ce wallahi in ma bai hankali zuwa gaba ba sai za ta kaɗa ta, ko ta ɗauki bullet guda. Kuma kun san lisa musu aka yi da ƙa'ida da komi, ya ce to wagga dole ya rabu da ita, duk wagga halaka shi za ta yi. Kamin a kai ga wannan, akwai lokacin da takardu ne credential masu muhimmanci sai escort waje ta yi jewa da su. Kuma abin da an ka daɗe ba su abin ba, wallahi na faɗa mini sai da ni ba wa gidan soja, kaga soja ko kani ba soja ko, kaga sai iya hito waje ba ka taro ne soja kam. Amma saboda jaraba an haɗu da criminal, tana ta gasa mai aya ga hannu. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sawaka, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. To wai shi yasa malamai suka ce shi yasa Allah ya kawo maganar sallah tsakiya, tsakanin maganar mata da kuma wanda za mu ci gaba, saboda kar su hana ka sallah. Allah ya sa mu gani. To yanzu insha Allah ina ga lokaci ya karatu, kuma ayat da za mu shiga ita ma tana da bayani duka dai wanda shahi, amma kuma ko muna roshin mu zan mun gama da abin gansu, lokaci ya taho ko? Lokaci yayi kuma babu wata tambaya ina ga. Ko da ki muna aisa ta mallan, bari mu sa su sai mu tashi alamtara. Na'am, bismillah.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
Shi yasa aka ce ka yawaita cewa kada ka gajida. Allah ya ambaci daga cikin siffofin mu'minai, suna cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kowa da inda ake jarabta shi, wani ɗa Allah zai jarabta shi da shi ta gasa mai aya ga hannu. Wallahi ya zan ya zama mai matsala da ƙarshe ma ya zama mai hawan jini ya tahinan ya tahinan ila in bai kai ga taba abin mutane ba yana son yayi karatu yaron ya kiya kai ta ganin irin waɗannan to sai abin ya zama jarabawa to ga addu'a na da muhimmanci rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama to sai Allah ya ce wal ladzina yatawaffawna minkum wannan aya kamar yadda mafi yawan malamai suka ce an shahita tana cikin ayoyin da an shahe hukuncin su amma karatun su nan cikin Qur'ani mun yi bayanin ga can lokacin da muka zo fassarar manan sakhmin ayatin aw nusiha na atbi khairin minha cikin Al-Qur'ani akwai irin waɗannan ayoyin akwai ayar da an shafe karatunta an shafe hukuncin ta don haka yanzu cikin Qur'ani baka ganin ta sai dai ka ji a cikin hadisi cewa da ayar Qur'ani ce amma babu ta Allah ya faɗi wannan zai ce wannan kuma karanto a can cewa ba addinin musulunci kawai ne adda abrogated verses ba akwai har cikin addinan da suka gabata na annabawa Allah na dauke wani hukunci da wani hukunci na shari'a dama annasku a lugal wato ainihin ulumul qur'an shine raf'u hukumin shar'i bi hukumin shar'iyyin wato dauke wani hukunci na shari'a da wani sabon hukunci na shari'a saboda hikima ta Allah subhanahu wataala anan wannan aya tana cikin misalai kamar da ambata akwai ayar da an share karatunta da hukuncinta gaba ɗaya ba ta nan kamar wace aya ce to akwai ayar da kuma an share karatunta amma hukuncin tana nan kamar ayar jefewa mutumin da ya taba aure zina to za a jefe shi sai na Umar ya ce wagga aya an saukar da ita lokacin annabi mun karanta ta kuma mun yi aiki da ta kuma za mu ci gaba da aiki da ta kada wani nan gaba ya zo ya ce shi bai ga ayan nan cikin Qur'ani ba ash-shaykh wa shaykhatu idza zana ya farjumuhuma nakalan min Allah wallahu azizun hakim in zaka riyo Qur'ani gaba ɗaya ba za ka ganta ba sannan akwai ayar da wani sahabi ke cewa aya ce cikin Qur'ani amma an shahe ta ita ce laukana libni adam wadiyan latamanna thalisan da a ce dan adam na da rami biyu guda biyu an cika su da kuɗi wallahi da ya gure a bashi na uku ma yamla'u batana ibnu adam illa turab babu abin da zai cika cikin dan adam sai turda da ayi qur'ani ce amma an shahe ta amma haka ma'anar nan da ire-iren wannan to wannan ayat an share hukuncin ta shine da ta kaban mata shekara guda ce tur wal ladina yatawaffawna minkum wadanda suke ainihin rasuwa a cikin ku su bar ainihin mata wasiyatan li azwajihim tu wannan wasiya ce daga Allah game da sha'anin matansu mata an ilal hawli ghayra ikhrad za a basu shekara guda ana ainihin kyautata musu ba tare da an fitar da su ba za su zauna nan cikin gida a rinka basu abinci da tufatawa har sai sun shekara guda amma ga ka'ida da zaran ta gama ta kaba to yanzu shikenan an raba gado kaga an bata haƙinta an fahimta ko ba magana kuma a ci gaba da ciyar da ita to da shekara guda za ta yi ainihin tana ainihin ta kaba kaga sai an kama shi wata hudu da kwana goma Allah ce to ba za a fitar da su ba fa in kharajna amma in su sun ka fita da kansu fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihim min ma'ruf to babu laihi gare ku cikin abin da sun ka aikata ga kansu in dai abu ne mai kyau ba ainihin alfasha suka je suna yi ba wallahu azizun Allah mabwayi ne hakimin kuma mai hikima a cikin ayyukansa sai Allah ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf matan da aka sake su to akwai kyautatawa da addiri a musu bisa ga urfi ainihin wannan haqqan haqqi ne alal muttaqina ga masu tsoron Allah duk wanda ke tsoron Allah yake son ainihin ya samu yadda Allah to ya rinka wannan ihsani kazalika Allah ce kamar haka ne yubayyinu Allahu lakum ayati Allah ke muku bayanin ayoyinsa la'allakum ta'qilun domin ku rinka hankalta na ainihin nasosin shari'a ta Allah subhanahu wataala don haka anan muka zo karshen wannan bayani inda muka fada daidai Allah subhanahu wataala shi ba mu lada inda muka yi kure ko tuntuɓin halshi Allah shafe shi a cikin zukatan masu aure gafarta mana gobe insha Allah za mu tashi kan aya ta 243 inda Allah ke mana bayani akan wasu kabila daga cikin wato bani Isra'ila da irin hijirar da suka yi ainihin da kuma abin da ya faru da su kafin mu zo suratul baqara kamar da ambata sura ce da ta tara abubuwa da yawa hukunci kun ji dai yadda muka yi ta karanto abubuwa tun daga aikin hajji azumi in kuna tuna baya da sauransu nan kuma bayanin sha'anin mata to nan za mu tunkare wasu kissoshi kusan guda hudu waɗanda Allah ke ƙara tabbatar mana da cewa mai iko ne akan tayar da mamata bayan sun mutu Allah zai ba mu misallai na muzaj wato gwaji akan yadda yake da iko akan tayar da mamata bayan sun mutu da wasu kissoshi da za mu zo mu karanta wannan zamu karanta gobe insha Allah tana daga cikin misallai akan wannan subhanakallahi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik